Bisa ga dukkan alamu, matsalar sace mutane don neman kudin fansa na fa zama wata gagaruma matsalar tsaro dake addaba jama'a yanzu a jihar Adamawa. Batun da masana da masu bashin baki ke fa ganin dole nema a tashi tsaye. Na babanin shine sace wani basarake da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi a kashin makon jiya. Basarakin da aka sacen ko shine ma wakilin tsaftar masarautar Adama Alhaji Aliyu Aminu Mujeli, wanda ma sai da ya shafe kwanaki kafin a sako shi a yammacin jiya Alhamis. Lamarin da ya jefa ƴan uwa da abokan arziki cikin zulumi.
Wallahi tallahi ya dame mu, duk ƴan uwa mu suna kuka da ya fito daya din sai ya fada akan cewa Alinka fito da ya kifita ya daga glass nashi daya sin sai ya doki addalaba ya buga glass sai na gefe ya shiga ya fita da bindiga sai suka goye shi su biyu sai su sasi a gaba a santa zai shire ki nashi ya ba ma waanda suka kwanta da su din suka sai idan ka ba ma yaro nan ki zamu harbe shi.
Wannan ne dai kusan karo na hudu a kasa da watanni hudu da ake sace fitattun jama'a a jihar. Don ko baya ga sace kanin tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado da aka yi kwanaki wato Sani Ribado, haka nan ma an sace kanin tsohon dan takarar gwamnatin jam'iyyar LDP injiniya Markus Gunduri. Kana ma ba a kammala wannan alhini ba, sai kuma ga batun sace wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar Tongo. To ko me hukumomin tsaro a jihar ke yi game da wannan batu? DSP Uthman Abubakar shine kakakirin na yan sandan jihar Adamawan.
Wani babban kalubale ne domin abin ne ba mu saba fuskantar irin wannan harkar sace-sace a nan bangaren arewa nan ba, ko kuma musamman ma nan jihar Adamawa. To amma tun abin nan ta bullo da kai mu a gefen nan rundunar ƴan sanda, manyan mu sun zauna an tsama da wani tsari wadda zai dakile irin wannan harkar sace-sace nan, kuma mun wayar da kan jama'a kuma muna kai akan mutane su kasance suna da musani ina za su tafi, ko da ya kama su tafi to su kasance ba su je ko da mutum ɗaya ba ya samu kuɗaɗen rakiya, ko kuma dai ya tabbatar shi kankan shi ya samu kariyar da ya ba ma kanshi kafin gudumawan rundunar ƴan sanda su taho. A takaice dai muna nuna kokari akan wannan bangaren.
Idan ka duba kaman kawo yanzu kaman mutane na kuyere su wanda aka sace da wanda kuma suka samu aka kubuto da su.
Ito yanzu nan babu wani wanda za mu ce yana hannun masu sace-sacen nan. Na baya-bayan nan dama shi wannan wanda yake.
To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ismail, na maganin dole ne a hada da addu'o'i musamman a wannan wata na azumi.
To wannan abu kenan kaman ya zo ya zama sana'a a wurin wasu mutane, wanda idan ba tashi tsaye aka yi ba, aka hada karfi da karfi, abunan zai zo ya addabe mu. A irin wannan sace mutane da ake yi, idan su wanda suka sace mutumin nan ba samu abin da suke so, suna iya ma kashe su.
Fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.